alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shirin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455, ko kuma cikin adireshin email na fatin rahma a yahoo.com, da kuma shafin fatin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Da yau dai muna Lahadi ne 22 ga watan Dhulqa'ada na shekara ta 1444, bayan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 11 ga watan Yuni na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umari Jalil Mu'oyan, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin Sai Ku Biyo Mu. Ta yau kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin da kuka aiko. Ina tambaya ta farko take cewa, malam, wani abu ne yake damunta idan ta raya abu a ranta sai ya zo ya faru, ko kuma idan ta yi mafarki sai shi ma ya zama gaskiya? Shi ne take tambayar malam, akwai wata addu'a da za ta rike domin ita abin tsorata ta yake?
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka, ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan abu wani abu ne da yake faruwa ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya sanya masa irin wannan. Annabawa, saboda gaskiyar da suke tare da ita, ba sa yin mafarki face ya tabbata, ba sa yin mafarki face mafarkin ya zo ya tabbata a aikace. Shi yasa mafarkin su duka gaskiya ne, duk abinda suka gani a mafarki haka yake. Wanda suka gani za a yi to zai faru, wanda suka ganin ba zai faru to ba zai faru ba. Wannan kuma ba komai yasa ba, saboda gaskiyar su da kusancinsu da Allah subhanahu wa ta'ala, ya zanto shaidanu ba sa wasa da ruhinsu lokacin da suke bacci. Sannan ya zanto duk wanda yake da yawan, yake mai yawan gaskiya ne, shi ba zai zanto mafarkinsa yana kasancewa haka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, asdaqukum ru'ya asdaqukum haditha, wanda mafarkinsa ya fi zama gaskiya shine wanda ya fi ku gaskiyar magana, gaskiya zance. Duk mutum mai gaskiya, gaskiyar nan tashi za ta sa hatta a mafarki Allah ya nuna masa sabuwa sai su tabbata. Wannan kuma abin tashin hankali bane, wani abu ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karrama bawansa da shi, zanto yana iya nuna masa wasu abubuwa kafin su faru. Idan wani abu ne da zai yi wani abu na mataki da wasu hanyoyi da zai kawo abun ya zo da sauki sai ya yi. In wani abu ne da yake bukatar ya yi gargadi sai ya yi gargadi. To wannan ba wani abu ba ne, wani abu ne yake bukatar addu'a, ya yi ta addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi da sauki. Duk wannan karramawa ce, saboda ba abin alƙawari ba ne. Kuma wani abu ne mutum yake hasashe shi ma yake tabbata. To kaga wani abu da za a gaya mutum, in har Allah ya sa shi da irin wannan, to ya riga hasashen alkhairi. Ya zanto duk hasashen da zai yi hasashen alkhairi, don alkhairin ya samu, kar ya riga hasashen abin da ba mai kyau ba, kuma abin da ba mai kyau din ba yana faruwa. Mun san wata addu'a da za ka yi ka ɗauki wa kanka waɗannan abubuwa, sai dai kawai ka ji cewa wani abu ne ba ce daga Allah, don Ubangiji subhanahu wata'ala ya baka wata dama ko kuma wata shaida ce ta cewa kana da gaskiya a cikin mutane, baka da ƙarya, baka da rashin gaskiya.
Na'am. Sai wannan yake cewa, dan Allah malam, menene hukuncin ciniki ta hanyar bidding, ma'ana hanyar ta yi, yadda mutane da yawa za su rika ta yi abin sayarwar wanda ya fi sa kuɗi da yawa zuwa wani ƙayyadaddun lokaci da aka saka shi sai a siyar masa?
Wannan babu laifi, shi ake kira bai'ul muzayida. A musulunci akwai shi, mutum ya zo ya kasa kayansa, kowa ya zo ya taya, wanda ya fi tayawa da tsoka ya ji cewa kayan nan nashi aka sai shi haka, ya ci riba da yake so mai sayar masa. Wannan babu laifi. Abinda aka hana shi ne annaji, wato mutun yazo ya rika zuri shi ba sai ya zai yi ba amma ya rika tayawa da kudi da yawa dan mutane su kara shi yazo ba sai kayan bane wato kila ba san hada kai da mai kayan an hado da mutun uku hudu wanda dukan su za su yi zuri za su zura mutane su jefa mutane sai yazo wance sai zo ba ya ce 200 sun ce nasu ya da 120 sai nasu ya 140 duk suna fadar haka saboda wanda zai saya na gasken in ya kara to kaga an kai shi daman da ake so a kai shi to wannan haramun ne da wanda aka hada baki da shi da waɗanda suke yin wannan duka abinda za su samu ta wannan hanya haramun ne amma wanda zai zo da niyyar saya din da gaske sai ya yi ta yi sai ba a sayar masa ba wani zai kara ba a sayar masa ba wani zai kara akan haka duk ya zanto masu sayar ne da gaske ba wai sun hada baki ba ne kore ne kawai za a yi wa mai kaya to wannan babu laifi da kai wannan
to sai wanda yake cewa malam ya halatta mutum ya sayi dabba ya baiwa wani yana bata abinci yana masa kiwo idan ta haifi yan biyu din ɗaya ne mai akuya ɗayan kuma na mai kiwo idan kuma ɗaya ne suka samu to duka nasu ne baki ɗaya shine ladan kiwon sa hakan ya halatta
ba ya halatta ita ujira wato lokacin da ka dauki mutum aiki ya zai maka aiki iri kaza to dole a san menene abinda za a bashi kuma idan abin ba garari ba a san a kawo abinda ba a san menene takamaimai zai samu ba na ladan aikin da zai maka wanda zai zo ya ba wa mutum dabbobin sa ce kiwata masa ladan sa shine in ta haihu biyu ya dau daya in ta haihu daya nasu ne su biyu kaga wannan ba a san takamaimai abinda zai samu ba tana iya haihuwa daya tana iya kin haihuwa tana iya haihuwa da yawa ba dai tabbas da abin da zai samu tana yana iya yin kiwon ma shekara da shekaru ta ma mutu bata ma haihun ba bata ma rayuwa kaga kenan ya kiwo a banza wannan ba halatta amma ya kiwo akan cewa duk wata zan baka kaza ko ka kiwata min ita zuwa wata biyu uku wata shida iya kwanakin da iya lokacin da suka kayyade amma ga ladan ka kaza ne shikenan saboda haka in yayi wannan kiwon dabban nan ta haihu bata haihu ba ya cancanci ladan haka za a bashi Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutanen Makka kiwo bi qararit suna dan bashi wani abu a wata ko a lokacin da suka yi za su rika biyan shi wannan ya halatta amma a ce ka kiwata in ta haihu daya naka ne daya na ne in ta haifi biyu in ta haifi uku ba hudu kai biyu ni biyu in ta haifi ɗaya mu duka sun mutu ai huruwa kenan baka da komai in ta mutu fa baka da komai kaga wannan baya halatta harkar ijara dole ne ya zanto an san gwargwadon me za a baka kamar noma ne gona ce za a baka ka noma a ce in ka noma ta bangaren gabas daga bishiyar can zuwa waccan bishiyar duk abinda ya fito riki ni kuma daga nan zuwa can din nawa ne to kaga wannan shi ba akwai garare kana iya nomawa ya zanto can din da aka nuna shine iya naka ya zanto bai kyau ba kaga kai tashi a banza ko kuma shi mai noman gonan gaba ɗaya inda ya nuna shi ko nashi bai ba can iya naka ne wai zo yana jin haushi ga gonar sa ji ko ga a shiga rigima to sai dai kawai a ce kana da 1 bisa kaza a cikin abin da aka samu kana da 1 bisa 3 cikin abin da zaka noma kana da 1 bisa 4 cikin abin da zaka noma to kaga anan ko an samu da yawa ko an samu kadan kana da dai 1 bisa 3 ko 1 bisa 4 abin da aka riga aka zayyana ma kaga anan babu garari babu jahala
sai ni tambaya na da yake ta mallan tambayar sa akan hadisin Mu'adh bin Jabal ne da yake cewa aljanna na da daraja 100 yace ta madaukakiyar ta firdausu ta tsakiyar ta ma firdausu shine yake bukatar karin bayani akan hadisin
ba haka yace ta tsakiyar ta firdausu ta madaukakiya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa aljanna 100 daraja ne ma baina darajatayn kama baina as-sama'i wal ard wa inna a'la aljannati firdaus wa huwa wa hiya awsatuha yake cewa daraja aljanna daraja hawa ne dai tsakanin kowanne daraja da daraja to kowanne matsayi da matsayi tsakanin kamar tsakanin sama da kasa ne to wasu malamai sun ce daraja ana nufin adadi adadin su ba wai ɗaya kan ɗaya ba adadin su wasu ka ce ana nufin ɗaya sama da ɗaya sama da ɗaya shi ya sa ka ci kama bai da sama iwal arzu tazarar ɗaya zuwa ta ɗayan kamar tazarar sama da ƙasa ne to sai aka ce fa inna a'lal jannati ita ce alfirdaus fa inna alfirdaus a'laha aljanna firdaus ita ce mafi ƙoruruwa wa hiya awsatuha awsatu nan ba tsaki yake ne ai fa hiya afdaluha kalmar awsatu tana nufin afdalu tana nufin wacce tafi falala tafi daraja a ciki amma ita ce ƙoruruwa ba za ka ce kuma tsakiya ba ai sai ta zama akwai kongon kon baya da za a ce abu ƙoruruwa kuma a ce tsakiya kalmar awsatu nan tana nufin wanda tafi daraja kamar da Allah ya ce qala awsatuhum alam aqul lakum la tusabbihun al-awsatu nan ba ana nufin wanda yake tsakatsakinsu ba wanda ya fi su hankali afdaluhum wanda ya fi su daraja ya fi su falala yau shi ne ma'anar awsatuhu sai yasa da ya ce ta ce mafi ƙololuwa kuma ita ce tsakatsaki ya ce ba haka tafsiri yake ba hadisi ne tabbatacce hadisi ne sabit ya inganta
to sai nake cewa malam yayi sallah ne a bayan wani liman amma kuma wanda limamin yana jin ƙasa har ma yana taka wandan shi ne ke tambayar me ya matsayin wannan sallar
to take wando yana jan kasa ko ana take shi haramun ne ba halatta nabi yana cewa uzratul mu'mini ila nisfi saq in kana wala budda fa ila ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fil nar wato tufar mu'mini rabun kori in ya zama dole ta yi kasa to kar ta wuce idan sawu abin da ya wuce idan sawu ma'ana ya rufe idan sawu to wannan fa fil nar zai tafi wuta ne Allah zai azumta iya wannan karin da aka samu a cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyala duk mutumin da zai rika jan tufarsa dan nuna isa ya isa wannan Allah ba zai dube shi ba saboda haka baya halatta mutum ya saki tufarsa shiga ce ta waɗanda suke nuna isa da jiji da kai baya halatta in ya zanto zai saki tufarsa to kar ta wuce idan sawu amma yana tattake ta wannan mace ce aka ce ta saki kayanta su ja ƙasa amma namiji shi kuma aka ce ɗaga kayansa sai kuma yanzu aka zama an juya abin saboda fijira ta juye sai shi namiji ya saki kayansa su ja ƙasa mace kuma ta ɗage kayanta har zuwa rami cinya saboda kawai dai a saba wa fijira a saba wa doka saboda haka wannan haramun ne in kuma ya zo ya sallah da wannan wannan ba shi da alaƙa da sallarsa ta yi ko ba ta yi ba illa iyaka dai kawai ya zane san cewa a cikin tufarta shi ba najasa don tana jan ƙasa zai yi taka najasa sau da ka guji bin sa sallah ba don wai sallarsa a haka in ya yi ta da kayansa masu yi ba a gudun dai kada ya zanto yana jan kayansa yana taka ƙasa suna najasa to ma kuma ba najasa a sallah kayan nashi to akwai abin nan sallarsa daban saban Allahnsa daban sallarsa in yayi tayi saban Allah kuma da yake yi da wannan abin da yake shi kuma yana nan laifinsa daban dan ka bi shi sallah ba cewa sallar ka ba ta yi ba akwai hadisin da yake cewa Allah ba ya karɓa sallan wanda ya saki tufafinsa wannan hadisi bai inganta ba
to sai wani ke ce malam yana da dabba ta layya shin ya halatta ya bar mahaifiyarsa ta yi layyar ko ko dole sai shi ne zai yi da kansa
magana dole ba ta taso a nan ba duka layyar a kan ka ba dole ba ce bare ka ce dole ka bar wa amma dai ka yanka kai ka shigar da ita a cikin niyya ya fi a kan ka bata ta yanka ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin layya da rago a madadinsa da kuma iyalansa ya ce haza Allahumma taqabbal haza an Muhammad wa ali Muhammad wa an ummati Muhammad rago ɗaya da in ya tashi yanka Allah ce Allah ka karɓi wannan daga gare ni ya faɗi sunansa ce Allah ka karɓa daga wajena ni Muhammadu ka karɓa a madadin iyalaina ka karɓa kuma a madadin al'ummata malamai suke cewa kaga duk wanda ya kasa yin layya a cikin wannan al'umma to annabi ya riga ya yi masa a madadinsa to ka karɓa kai a madadin iyalinka a madadin mahaifiyarka ka shigar da ita cikin niyya ya fi ka ce ita ta yi layyar da abin da kai ce ne mai ragon to ka yi da kanka ita ka shigo da ita cikin niyya in ya zo damar ma bar mata za ka yi duka wannan kuma ba wani abu sai ka ba ta ma damar gaba ɗaya ita ta je ta yi abin da ta ga dama da shi amma dai wajen niyyar yankan kai da niyyar kanka da kuma ita da sauran iyalanka.
Sai wani ke cewa mallan ya halatta mutum yayi wa kazawar da yake son aura magana kafin ta gama idda.
Ya haramun ne mata maganar aure. Yana nufin maganar aure. Haramun ne mai wace tana idda mutum yayi mata maganar aure. Amma yayi mata wata magana da wata shafi aure ba, wannan ba haramun bane. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم قد شاغبين يي باب قومي أنتي يا هلتا لما تشاغبين جروائي لك مروانك أنتي أي إلن إلنك بي كما تأتي أنسكيك با و إلنك متن يسام إلنك أي بي كما تأتي هرياي سكيك مترغ هنن سوال أبل إدا dazai nuna cewa shi ma yana cikin ta gaba idda amma ba yayi maganar aure tare da ke cewa in kin gaba idda zan aure ki ko ina son ki da aure ko wannan haramun ne amma sai wata magana kuma daban wacce ba ta da alaka da iddarta wannan babu laifi
to sai ni tambaya na gaba shi kuma yake cewa mallam menene gaskiya cewa wanda ya mallaki nasaban azrafa yan sin shekara shi ma zakata wajiba akan mutum kamar yadda ta wajiba akan nasaban zakka ma wannan zinari yake cewa wannan ya su cikin rodani ko don suna jin bayanan zakka daga bakunan malamai daban-daban amma wasu taba jin irin hakan an zo da shi ba
wannan kauli ne barjo magana ce wacce take ba mai karfi ba garar malamai mai karfi shine ana kiyasta dukiyar ana kiyasta da zakka ne da zinariya ba da azurfa ba su masu wannan magarar so suke zanto masu ba da zakkar sun yi yawa saboda in aka kiyasta da zinari zinari abin da aka kiyasta da azurfa ita azurfa dirhami 200 ne dirhami 200 shine nisabinta aka saboda aka lissafa da kudin dirhami 200 na azurfa sai aga cewa kudin ba zai kai idan an lissafa da dinari 20 da zinari 20 na zinari ba da haka kudin da za a fitar wa zakka in azurfa ce zai zama kadan cin ana maganar kila cin ana maganar miliyan 2 sai gana ana maganar 500 ko kasa da haka to sai su ce to mu kiyasta tunda mun kiyasta da azurfa kada mun kiyasta da zinari in muka kiyasta da zinari masu ba da zakka za su zama kada amma muka kiyasta da azurfa to za su zama sun yawa ka kai mallaki 500 zai ma za ka yi zakka wancan ma ya mallaki 400 zai yi zakka saboda haka zai iya sayan gram na azurfa 295 shine gram din dirhami 200 gram 195 sai ga to ai zai iya sai gram 195 da 200 ko 200 zata zai iya fita zakka shi ne a cikin akwai masu fadar wannan kuma sun yi haka ne dan wai ya zama masu yin zakka sun gano amma dai yawanci malamai suna kiyastawa ne da dinari saboda shi ne yawanci yake kasance kuɗi ake ta'amuli da shi a matsayin kuɗi ana ta'amuli da azurfa da ta amma aka dawo daga baya an fita amuli da zinari har zuwa yanzu zinari kusan shi ake kallon sa a matsayin ma'auni na kudade ba azurfa ba saboda kaga zakka a kiyasta ta da zinari shi kuma da shi ne ra'ayin mafi yawancin malamai sai wasu ƴan kadan da suka tafi akan wannan ra'ayi ba dan komai dan su shigo da masu ba da zakka su yawa
to wannan shi kuma yake cewa mallam shine ya taba yin caca ta bet Niger har ma ya ci wasu kudade daga baya sai mai dorsa ta nuna masa cewa babu kyau shine ke tambaye mallam ya matsayin wannan kudin da ya ci a baya
shikenan ba afa Allahu amma salaf Allah ya yafi abin da ya wuce ba wani abu akan ka na ko sai ka ci dawo da kudin kuwa din ga mutum ne yake sai da aladai ko yake sai da jakuna ga masu cin jaki wake sai da giya ga mashayagiya in ya tuba a cewa sai ya fira kudin da ya yi kasuwancin duka ya sadaka da su a wani abubuwan da ya riga ya yi tun da damar can da ya je ne a tsakaninsa da masu abubuwa kwatar kudin su ya yi ba wannan ya ci gaba da rayuwarsa a fallahu amma salaf abinda ya riga ya wuce
to wannan tambayar ita ma dai kusan haka ne yake cewa shin ya halatta musulmi ya aiki a hukumar da take kula da harkokin caca ta tarayya saboda yaji wasu mutane suna cewa mutum zai iya yi saboda aikin gwamnatin tarayya ne
kuma inda aka ce a aikin gwamnati ko wata hukuma in ya kunshi haram to ya halatta gwamnati ko hukuma ba ta halatta haram kamar yadda ba za ta haramta halal ba abinda yake haramun haramun ne abinda yake halal halal ne abinda yake haramun gwamnati ba za ta iya ta halattawa musulmi yin kaza na halatta maka ba ko ta haramta halal kuma ya zama haramun gwamnati irin waɗanda ba na shari'ar Allah ba ba na musulunci ba su a gurin su giya ba haram bace a sayar da ita su a gurin su za a iya buɗe kamfanin giya za a sayar a rika karɓar haraji a wajensu harajin da ake karɓa a wajensu ma yafi na kowane sauran kamfanin nuka saboda haka suna ganin hanya ce ta samun kuɗi na musulunci ba zai halatta ba za a halatta wannan ba ba za a halatta maka wajen ita gwamnati ta halatta wa kanta saboda bata ɗauki tsarin Allah ba tana yin tsarinta ne ita kai musulmi ba za ka shiga cikin wannan harkar ba ka ce tunda gwamnatin tarayya ta yadda to wurin in shiga duk wani abin da musulunci ce haramun ne to haramun ne ko da gwamnati ta halatta abin wannan ita ce tsakanin wanda ya halatta da Allah ne amma kai wannan ba zai halatta maka haramun ba
sai wannan tambayar ta kuma take cewa mallam menene ingancin hadisin da yake magana kan zinuwa ga matan da ke zuwa makabarta ziyara domin yi wa matansu addu'a iyaye da kuma 'yan uwa shin haka nan na haramun ne mata su je makabarta
hadisin lafuzza guda biyu gare shi la'anallahu za'iratul qubur da kuma la'anallahu zawwaratul qubur za'iratul qubur yana nufin mace masu zuwa ziyarar makabartu Allah ya hana ya la'anci mata masu zuwa ziyarar makabartu lafazi na biyu kuma la'anallahu zawwaratul qubur Allah ya la'anci mata masu yawaita ziyarar makabarta kaga da bambanci tsakanin masu ziyarar makabarta da masu yawaita ziyarar makabarta to kuma lafazin na biyu shine ya inganta masu yawaita ziyarar makabarta ma'ana abinda aka hana shine yawaita mata su yawaita zuwa makabarta amma ba wai ziyarar makabarta aka hana su ba yawaita ziyarar makabarta aka hana su kaga da bambanci saboda haka wanda ya dauki wancan lafazin na farko sai ya ce haramun ne mace ta ziyarci makabarta saboda an ce Allah an ci mata masu ziyarar kawai wanda ya dau lafazi na biyu wanda kuma shine ingantacce sai ya ce da kai an haramta mata yawan ziyartar makabarta amma dan ta je ziyarar makabarta ba laifi ce ba amma ta yi ta maimaitawa to za a iya fadawa cikin abin da Allah ya haramta musamman kasancewar zukatan mata suna da rauni za su iya zuwa su yi wasu abubuwan da bai kamata a yi su a makabarta ba to shi yasa sai aka ce kar su yawaita zuwa amma dan su je sau ɗaya sau biyu na Aisha ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam in ta ziyarci makabarta me za ta ci Nabi ya koyar da ita abin da za ta ci da a ce haramun ne sai ci to ai haramun ne la'antar Allah ma ke so ki jawo kanki kenan amma sai Annabi ya koya mata in kin ziyarci makabarta ki ce assalamu alaikum ahli diyar kawo min al-mu'minin har zuwa karshe daga ya nuna kenan ba haramun bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mace a makabarta tana kuka danta ya rasu Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarce ta ta yi hakuri wata san Annabi bane take cewa dan dai ba kai musibar ta samu ba irin abin da ya same ni to sai bayan ya wuce aka cire ta ai manzon Allah ne kike ba shi irin wannan ansa nan da nan ta tafi dan ta je ta ba da hanzarinta da uzurinta kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya cire ta innama as-sabru inda as-sadmatil ula ana san a yi hakuri lokacin da abu ya faru wato lokacin da yake da zafin sa a lokacin ake gane mai hakuri da haka ki yi hakuri wannan abin da to kaga anan bai ce da ita bai ya nagan ki a makabarta bayan kin san an tsire mai ziyara kabari wannan duka da wasu dalilai da dama suna nuna cewa ba haramun bane mace ta ziyarci kabari amma ba a yadda akai-akai daga zuwa makabarta ba wannan shi ya kana
sai wannan tambayar ta gaba take cewa mana idan mutum ya zauna a raka'a ta uku a sallah mai raka'a hudu gurgudan zaman hutu ma'ana da sukul istiraha amma kuma ba da niyyar zaman yayi ba to zai sujada saboda wannan zaman
a in ya yi shi ne da zaman tahiyya ya zauna zai fara tahiyya kuma sai ya tuna to dan kaga shi ne amma in kawai haka ya zauna kuma ya miƙe wala babu komai ba bane sujudu sahwi zai
to sai wannan kuma yake cewa mallan akwai haramci kan shiga wajen galiman yake tsayawa a jami'in sallah na biyu bayan an kammala na farko
yana nufin shiga mihrabi ba magana haramci shi mihrabin ai daga baya aka samar da shi a masallaci a lokacin da ba ai ba mihrabi a masallacin sa yace an haramta mu wani shiga babu shi ba lokacin so idan mutum ya shiga ya dai ga kawai mutane suna in za su zo su yi jami'i na biyu ba a shigewa ciki wannan ba wai saboda yana haramun ba ne wataƙila saboda ka zaci cewa har yanzu ma yanzu aka mata da sallah ba 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 ko shi liman ya ga kamar an masa kishiya amma in ka kula masallaci yana kan hanya su da yake ba su da kowa da suna liman mai ratibi wuri ne da wannan su zo su yi sallah su tafi za ka ga ai kowa ya zo cikin mihrabin yake shiga ya je sallah babu wani abu a ciki
sai wanda yake cewa mallam shi ya kasance duk lokacin da yake karatun alkur'ani mai girma idan ya zo wajen da yake nuni da ayi sujada ko yana cikin sallar farilla ko tunafila yakan yi wannan sujadar a cikin sallah kuma abin ya zama masa kamar jiki ma ko da yaushe shi ne ke tambayar shin hakan babu laifi
in bai kudurce wajibcin abin ba babu laifi amma in ya kudurce cewa yin hakan wajibi ne in bai yi ba yana da wani laifi to wannan ya yi kuskure saboda ba wajibi ba ne sujudu sahwi afwan sujudu tilawa ba wajibi ba ce sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam a mutum ya zo ya karanta ya yi sujada amma yakan iya bari sai na umar ya yi a ranar juma'a ya karanta ya yi sujada ya yi sujada wata juma'a da ta zo sai ya karanta ya yi sujada sai ya ƙi bayan sallah ya ƙi ga mutane na ƙi da mutaddan ku fahimci cewa ba wajibi ba ce sunna ce mutum yayi yayi sunna in bai yi ba cewa ya bar wani abu na sallah ko kuma ya bar wani abu na wajibi bai yi ba to kai ba idan ba kana jin wajibi bane abu kai ka saba kai abu ne babu laifi amma in ka fara jin cewa wajibi ne ka kallon wanda bai yi ba kamar ya bar wani abu da yayi waje bai yi ba to wannan shine kai kuskure
to ne take chamalin tana da wushiriya to amma kuma hakurin gurin yana girgidi har ma dai ya fada da kadan a tsawo kenan shin babu laifi idan ta je asibiti an cire an saka mata wani
babu komai wani abin da za a yi domin gyaran lafiya domin samun lafiya wannan babu laifi ne zanto hakurin nata yana girgidi aka sa mata wani zarabin nan ko ma ba girgidi yake ba daga cewa ya mata wani aibi ya munana ta a matsayin ta na ya mace tana son ta ganta da kyau to sai ta je aka sa mata wani abu ba wani abu a ciki
to sai ne sako na gaba shi kuma yake cewa mallam mahaifinsa ne suka rabu da mahaifiyarsa to sai ya koma wajen mahaifiyar tasa yake zaune to sai mahaifin nasa yake cewa ba shi to shi ne yake cewa mallam ya koma wajen sa ne ko kuwa ya ci gaba da zama a wajen mahaifiyar tasa
baya dacewa ya gujewa mahaifinsa saboda sun rabu da mahaifiyarsa kamar yadda baya dacewa ya kyale mahaifiyarsa don mahaifinsa ya rabu da ita shi a wajibinsa ne ya zama yana tare da kowanne ya zauna tare da mahaifinsa amma kuma wannan baya hana ya zai kai wa mahaifiyarsa ziyara ya je dubo ta in tana da wata bukatar ma da zai ke da karfin da zai mace mata uba ba zai iya raba ɗansa da mahaifiyarsa ba saboda ya sake ta uwa ba za ta iya raba ɗa da mahaifinsa ba saboda sun rabu yana da haƙƙi wato suna kowa daga cikinsu yana da haƙƙi akan wannan yaro kuma wajibi shi yaron ya cewa akwai haƙƙin kowa a kansa in dai yaro yana da wayo to yakan kasance gurin ba mahaifinsa ne ba wajen mahaifiyarsa ba amma in tana buƙatar wani taimakonsa kuma zai iya yi mata so ba zai raba ta da shi ba ita ba ta raba shi da mahaifinsa ba amma ya koma wajen mahaifinsa in ya so in akwai wani abin da mahaifinsa take so ko ya je ya dubo ta ko ya gaishe ta tunda ita a bisa ga al'ada za ta koma gurin dangin za ta koma wajen mahaifinta ne ita ma ko dangin mahaifinta ko su dai wanda suke masu kula da ita
sai mai tambaya na gaba yake ce mallan tambayar sai ita ce me hukuncin mace ta koyar da maza ko kuma namiji ya koyar da mata addini
idan babu fitina ba ta hanyar da za a samu da wata fitina ba babu laifi dan namiji ya koyar da mata ko mace ta koyar da maza amma yanzu to akwai shamaki tsakanin ta da su namiji ya koyar da mata Annabi sallallahu alaihi wasallam mata sun zo sun ga masa cewa ya rasulullah maza sun rinjaye mu akan ka bana da sun kwace mana sun kwace lokacin gaba daya ka sa mana wata rana zaka zama ka taruwa kana mana karatu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu rana sun ka taruwa a gidan wata daya daga cikin su yana zuwa yana musu karatu a lokacin sallar idi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba ga maza shi da Bilal sukan tafi bangaren mata dan baya umarce su ya na su kaga idan ka ce shi manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya da ba wata matsala ta bangaren sa to rayi tare suke da Bilal tare suke zuwa su tsaya gaban matan kuma su yi musu abin nan saboda babu laifi dan an samu namiji yayi wa abin nan mace ta karantar da mata sai da tuna Aisha tana maza kai tana karantar da maza amma a tsakanin ta da su akwai shamaki akwai hijab dan san ba zai zama daidai ba mace a yadda take da kunya da kawaici da abin nan ta tsaya gaban maza tana magana tana jujjuya jikin ta zai zama akwai fitina sosai amma idan akwai shamaki babu laifi Aisha radiyallahu ta'ala anha yawanci waɗanda suka yi ruwaya daga wajenta in ka cire ɗan uwanta da suke da alaƙar ta da jini irin su Al-Qasim ibn Muhammad irin su Urwa ibn Zubair za ka samu sauran kuma duk ba muharramanta ba ne kamar irin su Masruq ibn Al-Ajda kamar irin su Ubayd ibn Umair za ka samu wasu ne daga wasu garuruwa masu ke zuwa amma kuma takan ba su hadisai sukan mata tambayoyi min wara'il hijab ta irin su Al-Aswad ibn Yazid suna nan da dama cikin almajiranta waɗanda suka ji hadisai daga wajenta wajen ba kuma ba muharramanta ba ne ba masu da kusanci da ita na jini daga ma wasu garuruwa suke zuwa amma tana ba su hadisi min wara'il hijab wato akwai abin nan labule tsakanin ta da su suna masa tambaya tana gaya musu wannan babu laifi
sai ka ce malai ina tambaya ne kan ingancin hadisin da yake magana kan duk wanda yake karanta Allahu akbar kabiran adada shafi wal watri wa kalimatul lahi tammati tayyibatul mubaraka so uku kamar wato da la ilaha illallah itma kamar haka a bayan kowace sallah da kuma wajen kwanciya bacci zai samu haske a kabarinsa sannan kuma zai sami haye sirabi shine ke neman ingancin wannan hadisin
hadisi ne hasan hadisi ne hasan na cikin musannaf na Abdul Razzaq ko yake a cikin salsalar sa akwai wani mutum daya wanda kawai da hadisi ya makbul ne ne ko to laisa sunan sa musan a cikin musannaf Abdul Razzaq hadisi ne mauquf amma zaka yi shi ne da hukumar rafi daga Abdullahi dan Umar a cikin musannaf Ibn Abi Shayba wasu daga cikin malamai sun hassana shi da hadisi ne hasan kuma cewa za a sanya masa haske a kabarinsa za a sanya masa haske a wajen siradin sa wani gefe da siradin
sai wani yake cewa malamin tambaye sai ta ce mutum ne yake sallar witri to ya raka a daya ne kuma ya zauna shi sai ya manta ya tashi sai har ya fara karatun fatiha sai ya tuna shi malamin ya kamata yi
yana sallar
witri
sai me
da ya tashi raka ɗayan da yayi bayan kun ya zauna sai ya miƙe har ya fara karanta fatiha sai ya tsina shine ke tambayan da ya kamata ya lokacin
to sai ya kara wata sai ya kara biyu sai witiri abin da ake cewa witiri shine zan kai wata mara in har ka miƙe sai ka kawo wata ta hudu din misali in uku ne kaga ta hudu din sai ka tashi ka kata biyar
to yake cewa malaina amfani da super glue da kuma candle a wajen sanar sa to yayi amfani da su din sai ya manne sai yayi amfani da super glue sai ya manne a hannun sa ya je alwaye ya sallar to bayan ya sallar sai yake kokonto anya ko ruwa ya ratsa wannan wajen da super glue din ya taba to sai duba internet ya ga cewa sun ce ai ruwa yana ratsa shi sai bai sake wannan sallar ba to kuma sai yayi amfani da candle shi ma bayan yayi alwala sai ya ga dugon kandidin a kafar sa to da ya duba a internet din sai ya ga cewa sun ce ruwa baya rasa shi to malam zai sake ita wannan sallar da yayi da wannan kandidin a cikin su kenan
eh sai ya sake alwala ya sake ta idan ruwa bai rasa ba kaga an samu laba a kafar sa
wannan da muke cewa malam ya halatta mutun ya tafi wani garin da kwanan awon su yafi na garin su girma yayi awo sannan ya daga garin su ya auna mutane da kwanan da su suke amfani da shi
idan ya zanto a garin gaba daya shi da wannan kwanan nasu ake nashi in ake amfani da shi shi kuma can su ma da wannan nasun suke amfani idan kuma da nasun karamin suke amfani wannan baya babu laifi dama abinda ba a so ya zanto karin raba abin misali ya zanto akwai babban kwano akwai karamin kwano kai in ka tashi aunowa sai ka auna da babban kwano amma za ka aunar sai ka auna da karamin wannan ba daidai bane ko wancan kana cika shi tsantsan in kai za ka auna ko ka rasa ka aunar wa mutane har wani shashare kan zakar gari da kaga wannan shine aka haramta amma yanzu su wani gari ka je suna da nasu ma'aunin kai wa au da ma'aunin su su can ka zo nan gari kuma nan garin da kake su akwai nasu ma'aunin wanda yana da farashin sa ka zo ka auna musu da aunan da gama gari wanda yake na dogari sanan ba cewa ka tauye mudu
to wannan yake cewa mallan babban yayan sa yana kyautata masa sosai to amma kuma idan yana gaba da mutum sai ya ce shi ma sai yayi gaba da wannan mutumin shine yake neman shawarar mallan
ba daidai ba ne dan ba yayan ka yayi yana gaba da wani kai ma sai kai gaba da shi tana yiwa gabar da yake da wani ma shi ne mara gaskiya a ciki kai kuma ka taya shi rashin gaskiya wannan ba daidai ba ne kasancewar yayan ka ne yana taimaka maka ba ya da hurumin kuma da zai sa ka kai ka saba wa Allah ko ka shiga haƙƙin ɗan uwanka musulmi saboda haka in akwai hanyar da za ka yi ka sasanta su ma da wanda yake gaba da shi ka yi idan babu to kai gabarsa da shi ta mu'amala wani abu ne daban kai mu'amala ce kana hulɗa da shi wannan da yayanka ba sa shiri da shi kana matsi masa to wataƙila wannan a iya cewa ka yi haƙuri kakka matsaye shi sosai amma dai mu'amala ta musulmi da musulmi ka gan shi ka yi masa sallama ku gaisa baya da lafiya ka tambayi lafiyarsa yana buƙatar wani taimako kana da shi ka taimaka masa wannan yayanka bai isa ya hana ka wannan ba saboda haƙƙin musulmi ne akan ɗan uwansa musulmi bai isa shi saboda gabarsa da yake da shi ya soke wannan haƙƙin ba amma ka matsayi masa misali ya zama kuna hulɗa da kana zuwa ka yi ni gidansa ya zo gidanku ya yi ni wannan ka yana ganin ku tare shi kuma zai ji cewa kamar ma har da haɗin bakinka ne ake ɓata masa ko ake yi masa ba daidai ba to wannan sai ka bar wannan ba shi ma wannan ka dole ya guje wa yawan mutane gaba da musulmi ɗan uwansa akan wani abin da yake na duniya ne
to ne ke cewa idan mutum bai samu yin raka'atul fajr ba har aka yi sallar asuba zai iya yin ta bayan ya dawo gida ko kuwa sai dai a masallacin zai yi ta kafin ya tawo
ba sharadi bane sai ya a masallaci aka yi sallar asuba zai iya yi a masallaci zai iya yi bayan ya dawo gida ba wai an sa sharadin ta sai yin a masallaci ne ba
to ne take cewa malam shin ba wajibi bane mace ta yi kama yayin sallar farilla ma'ana za ta iya kabbara kawai ta fara sallah ko da sallar farilla ne
sallar abin iqama ga mace ba wajibi bace kamar da sirrin sallah ma ba ya kallai salan nisa azanun wala iqama wannan shine maganar magabata babu kiran sallah akan su babu iqama akan su amma ta yi iqama shi wani abu ne mai kyau amma ba wai yana daga cikin abin da aka dora musu ba namiji an dora musu yin kiran sallah an za su yi sallah an dora musu iqama dan zanto akwai sanar da mutane su tun sallah mace ce za ta yi sallah dakinta ba buƙatar ta sanar da kowa ita ce mai sallah haka in ta tashi ta kabar ta sallah ta ci gaba da sallah ba tare da ta yi iqama sallah ta cika ko namiji ne wataƙila ya manta ko yana sauri sai ya kabbara azhar bai iqama ba shi ba ce sallah sa ta baci amma kai ya mayar da wannan ya zama shi ne ɗabi'ar sa ne tashi sallah baya iqama wanda kuma ya saba wa koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wasallam da sunnar sa wanda shi ba a haka aka san yana yi da san za a yi sallah ko yana yin iqama amma da ita sallah ana fara ta ne da kabbara harama daga nan sallah take kullu ba daga iqama ba
to sai mai tambaya na gaba yake cewa mallam ya kasance a wasu lokutan idan yayi sarki alwala bayan ya tayar da sallah sai ji wani bawalin ya fito masa yana cikin sallah shin menene hukuncin sallar sa
indai har bawali ya fito masa to sallar sa ta bace ba lura shi ta kare sai je wanke najasa da take jikin sa ya saki alwala ya sallah sai dai in ya zama mai salisul bawl ya zama mai larurar fitar da fitsari ko yayi alwalar da ya zo sallar ba zai kai sallar karshe ba sai ya ji ya fita to wannan ya zama mai larura zai ci gaba da sallar sa aka hane gaba in wata sallar ta zo yi mata alwala amma in ya zanto wani lokaci ne hakan ta kan faru da shi ba wai ya zama masa cuta ba kila wata bai fi ya samu haka sau ɗaya ko sau biyu ba wannan duk sallar ya samu hakan zai saki alwala ya wanke kuma da jasa da take jikin sa sai ya sallah
to sai wannan sabon yake cewa mallam shine hannun sa yayi datti sai ya sa kasa ya wanke sai wani abokin sa yake ce masa yin hakan babu kyau shine ke tambaya mallam ya hukuncin yake
me yasa ya ce masa babu kyau ka haramta abu ko ka hana dole sai da nassi da ya hana abin cewa in kazanta ta same ka ko datti ya samu hannunka da shi ba ma kazanta ce ba datti ka sa kasa ka wanke me haramta sa wanke da kasa ce haramun ne to sai kawo aya ko hadisi ko wani ijma'i na malamai da yace in an yi haka an yi aikata haramun al'asu shi ne ya halatta Allah ya hore wa mutane ƙasa domin su yi amfani da ita ga duk abin da zai musu amfani daga ciki har da wanke abu mai abin nan me yasa ka ce za wa razal karfi ina ahlikum fal yaksiruhu saba marrat ulahunna bit turab in kare yayi lallage a cikin ruwan ɗayan ku ya wanke wannan kwana ko kwaryar wanki bakwai na farkon wankin ya sa kasa ya wanke shi so babu wani abu da ita kasa tana daga cikin abin da yake tsarkake tufa ko da najasa ce ta same ta ya ka goge ta da kasa wanda maza Allah ce in ɗayan ku ya zo masallaci hadisi Abu Sa'id al-Khudri ɗayan ku ya zo masallaci to ya duba bayan takalminsa idan da najasa a jiki ya goge shi da ƙasa ya yi sallah a cikin da takalminsa a ga ya goge shi a ƙasa kuma ya yi sallah da shi saboda ƙasar ta ce za ta tsarkake shi so ba ka cewa abu kaza ba kyau sai in kana da hujjar da ce ba kyau ba wai kawai da molanka ba
to shi kuma yake cewa akwai wani malami daga taba gaya musu wani hadisi cewar manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini yana zina kuma mumini yana sata amma mumini baya yin ƙarya shine ke son sanin sahihancin wannan hadisi
wannan hadisi ne mawdu hadisi ne na ƙarya ya rawaito shi daga Abu Darda ko kuma wani sahabi Abdullahi ibn al-Jarda ko daga Abu Darda ya tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama shin mumini yana zina yace a'a shin mumini yana sata yace a'a shin mumini yana ƙarya yace a'a me imani ba ya ƙarya hadisi ne wanda yake mawdu'i Tabarani ya fitar da shi a cikin Tahdhibul Athar hakan ina Tabarani ya fitar da shi a cikin littafin Tahdhibul Athar hakanan Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Mujamul Awsat amma hadisi ne Al-Qara'it ya fitar da shi a cikin littafin Masawil Akhlaq amma hadisi ne mawdu'i a cikin sanadinsa akwai wani ana ce da shi ya Ala ibn al-Ashdaq wanda shi kuma malamin sun tumme shi da cewa ya kan sanya hadisai wanda suke na ƙarya ba tare da ya sani ba
to sai mai tambaya na gaba yake cewa yana neman karin bayani akan hadisin da ke cewa idan mutum ya yi aure to ya ci karabin addininsa kuma shin ibadun mai aure ya fi na wanda bai da aure karɓuwa a gurin Allah ne haka kuma mai aure ya fi mara aure daraja a gurin Allah ko da shi mara auren ya fi shi yawan ibadu
hadisin Anas cewa idan ta zawaje rajulu faqad istakmala nisfa al-iman fa yattaqillahu fi nisfi al-baqi idan mutun yayi aure to ya cika rabin addinin sa sai ya ji tsoron Allah ko ya kiyaye dokar Allah a cikin sauran rabin hadisi ne hasan hadisi ne tabbatacce hadisi ne da aka rawaito shi daga Anas bin Malik wannan bayaki ya fitar da shi haka nan al-Tabarani ya fitar da shi a cikin al-Mujam al-Awsat daga hadisi ne tabbatacce ɗalibai suna cewa ore ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka nan ƙara kwadaitar da mutane akan yin aure ko kuma kasancewar abubuwa guda biyu kiyaye su shine kiyaye addini abin da ya shafi bangaren wato cikin mutum shine abin da ya shafi neman abinci da cima da waye da waye ko abin da ya shafi farjin sa shi kuma wannan shine abin da aure zai tsare masa shi to in yayi aure kaga ya tsare bangare guda saura bangaren ciki saura bangaren abin da ya shafi neman halal neman abinci to dan kuma sai ya kiyaye dokar Allah wajen ya ga cewa ya kiyaye dai bangaren hadisi ne tabbati tabbatacce amma wannan bayan da mutum ibadar mai aure ta fito wanda baya da aure ba ibada tana da koci ibada tana da sharuɗanta kuma babban abin da ake bukata cikin ta ikhlasi kai dan Allah to wanda tafi zama dan Allah ikhlasi ya fi cika a cikin ta ta fi karbuwa ta fi daraja a gurin Allah amma ba wai kasancewar wanda ya aure wanda bai aure ba wanda sai ya aure ya kama ayyukan sa ba da yake yi saboda rashin ikhlasi da rashin dan Allah ba sa karbuwa wani kuma bai da auren amma yana yin abubuwan sa dan Allah ikhlasi shine babban ma'auni sai kuma ma'auni na biyu shine dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka dace da umarnin shari'a lokacin da kai ibada to waɗannan abubuwa suka cika to ibada ta samu cika ba tare da duba da cewa mutum ya aure ko bai aure ba
sai tambaya ta gaba take cewa malam ya hukuncin waɗanda idan sarkin su wato mahaifin matar su ya mika musu hannu yayin musabaha sai su ke kamawa da sunan girmamawa
al'ada ce amma ba addini ba shi addini ka kama hannu mutum kun gaisa ba cewa ka girmama shi ba a addinance wanda duk ya gaisa da dan uwansa to Allah subhanahu wataala ya kankare musu kurakuransu kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai kurakuransu sun kakkabe kamar yadda bishiya take kakkabe ganyenta haka kurakuransu za su kakkabe daga jikinsu yayin da suka miƙa hannu su kai musafa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai shi daraja da girma da ɗaukaka da mutunci amma sahabban sa hannu suke yi da shi duk da umarni da Allah subhanahu wataala ya ce litu'minu billahi wa rasulihi وتوقروه وتسبحوه وتوقروه وتعزروه وتوقروه كجرم باشي وباشي درجة سا درجة حكا صاحبه جيسا سكي دشي عند أجيه ميكا هنو أجيسا ولا قنشي نيكولي نيني دا صاحبه بدا سميكا وأنا بهنو دا سنفي درجة تاشي دا جرم باشي فيه لكوة سلا يدرم وأجرم وأنا بسالة سلا فيه لكوة يد كوة كي جرم بابنسا كوة سنكين سا amma ba su miƙa musu hannu suke shi ba kuma miƙa musu hannu yake saboda falalar da take cikin wannan saboda ka wata al'ada ce da ba ta da gurbi a addinance
ta mana Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan mako sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp aka lambar wa 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To amma da mu shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalima Oyan babban malami a sangar nazarin shari'a da addini musulunci ta Jami'ar Bayero Burkina Kano wanda yake ba mu damar domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.